Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Wani tanki da aka masa zane da wani katin rubutun Z a cikin birnin Maripol da aka yi wa kawanya ya afka wa motocin bas kane ya lalata su kafin ya fara sako harsashai. Mayakan Ukraine daga bisani sun lalata shi inda suka samu dan nasara a wannan yaki. Wani dan jaridar kamfanin dillancin labaran Associated Press ya shaidi ruwan harsashai da tankin ke yi wa wani gidin bene mai hawa tara wanda yake cikin rukunin ma'aikatan kiwon lafiya da aka yi wa harbi turanan Juma'a a birnin da sojojin Russia suka yi wa zube. Hoton bidiyon da yana tsaya nuna yanda barin wutar ya afka wa ginin wanda ya lalace ainun kane ta da wuta a ciki. Mawuyacin al'amari ne a gano ko wuraren na 'yan Russia sun fara samun wuta daga wuraren da ake kaiwa harin. A wani lokaci ma an harbi wata ma'aikaciyar kiwon lafiya a kogunta ta tsira, amma yanayin asibitin na ƙara taɓarɓarewa. Tagogin asibitin sun lalace sakamakon barin wuta daga tankuna da artillery da ke kusa da su. An dai tanadi wutar lantarki don gudanar da aikin tiyata, kuma harabar falon ya cika makil da jama'a amma babu wurin bi. Limaman caucin Rasha da ke birnin Amsterdam na kasar Holland sun sanar a jiya Asabar cewa za su balle daga cocin na Moscow saboda barazanar da suke fuskanta sakamakon mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. A cikin wata sanarwa da aka kafe a shafin yanar gizo bayan wani taro, limaman cocin baki ɗaya sun sanar cewa ba za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu a cikin ofishin mai tsarki na Moscow ba, da kuma samar da yanayi mai aminci ga ruhi na mabiya addinin. A cikin matukar bakin ciki, muna sanar da cewa baki ɗayan limamai hudu na cocin St. Nicholas of Myra a birnin Amsterdam sun riga sun yanke shawarar ajiye aiki a cewar cocin. A kasar Ukraine ma wasu limaman Krista na Rasha sun yi tarda cocin na Moscow tun farkon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana biyan sama da dala miliyan 2 a kowane wata domin ba da tsaron sa'o'i 24 ga tsohon sakatare Mike Pompeo da wani tsohon hadiminsa wanda dukkaninsu ke fuskantar babban barazana daga Iran. Ma'aikatar ta sanar da majalisar dokoki a cikin wani rahoto cewa kudin da ake kashewa tsaron Pompeo da tsohon wakili zuwa Iran Brian Hook daga tsakanin watan Agustan shekarar 2021 zuwa Fabrairu wannan shekarar 2022 sun kai dala miliyan 13,100. Kamfanin dillancin labarai Associated Press ne ya samu rahoton wanda aka buga ranar 14 ga watan Fabrairu a matsayin rahoto mai muhimmanci kana na sirri. Pompeo da Hook su ne suka jagoranci gwamnatin Trump wurin gangamin matsawa Iran. Kanar rahoton ya ce ma'aikatar leƙin asirin Amurka ta kimanta wannan barazana a kansu na ci gaba da kasancewa tun lokacin da suka bar gwamnati. Kana za ta iya ta'azzara. Barazanar ta ci gaba da kasancewa har lokacin da gwamnatin Biden ta shiga tattaunawa da Iran a kaikaice akan dawowar Amurka a cikin gagarumar yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu makamai masu linzami guda 12 da aka harba daga wajen kasar Iraki sun afkawa birnin Erbil da ke arewacin kasar a yau Lahadi, a cewar jami'an Kurdawa da suka kuma ce ba a samu asarar rai ba. Sai dai babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai harin ko kuma ba da wani karin haske. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kira wannan harin mai matukar muni, amma ya ce babu wani ba Amurka da wannan harin ya ratsa da shi. Kana babu wata barna akan ginin gwamnatin Amurka a Erbil. A ƙarshe, bayan wasu 'yan watanni da suka gabata, Chukwuri Asmar ya yanke shawarar ba zai ja da baya ba akan muradunsa. Don haka ya jagoranci gungun mazauna unguwarsa da ke birnin Alkakira suka gudanar da zanga-zangar lumana don kare bishiyoyi. Hukumomin Misra suna shirin sassare wasu nau'ukan bishiyoyi ciki har da bishiyar kwakwan manja a cikin ayyukan da ake gudanarwa domin zamanantar da birnin Alkahira mai jimbin tarihi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Saduwa a wani sabon shirin zauren VOA. Kamar yadda muka fara makon jiya da ra'ayoyi da shawarwarin masu ruwa da tsaki akan batun ƙarin kuɗin man fetur da aka so a yi a Najeriya. Kafin gwamnati ta daga shirin cire tallafin man fetur da kuma batun ƙarin kuɗin har zuwa watanni 18 nan gaba. Barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar, ɗaya cikin manyan baki da suka halarci zaman zauren ne yake bayani. A kansa za mu tashi a yau din nan. Barista Bismillah.
Bayan nan gangan man fetur nawa ne muke hakowa a Najeriya koyaune rana? Muna so mu san wannan. Bayan nan daga cikin su nawa ne waɗanda suke suna tafiya ana kaiwa waje domin ai amfani da su, a tace su, a kuma dawo da su? Bayan nan abubuwa daban-daban da muke samu daga man fetur, tun daga su gas zuwa su grease zuwa su gasoline zuwa su kerosene, duk waɗannan abubuwa da ake samu su kwalta su menene su menene, su kuma ina kuɗin su suke tafiya in an tace? Bayan nan kuma matatin man fetur waɗanda suke ba na gwamnati ba, guda nawa muke da su a Najeriya nan? Su wake da su, menene dalilin da ba iya rufe su ba? Gangan man fetur nawa ake fidda ita ta fasa kauri a cikin bisa kan teku ake fita da ita waje ana tafiyar da ita? Saboda haka muddin ba a iya tabbatar da waɗannan ba, ba iya tabbatar da kuma nawa ne kuɗin da ake samu can waje din an kai kasuwar waje, kuma an kai a wani asusu ake sawa, su wane ne ke sa hannu a wannan asusu, nawa ne ainihin ke shigowa lalitar gwamnati daga ƙarshe a sunan kuɗin man fetur? Muddin ba a samu ansa waɗannan abubuwa ba, muddin kuma za a rika danganta matsalar tattalin arzikinmu da abin da ya shafi kuɗin waje, ba za a neman ma naira ƙarfinta ba, to naira za ta ci gaba da tuntsula gudi-gudi, wanda tun 1992 take tuntsula gudi-gudi, lokacin da aka ce ta je ci neman ma kanta ƙarfi a fagen dambe da manyan-manyan kuɗaɗen duniya, to har yanzu ba ta taro da komada ta ba. Saboda haka a yi ƙoƙari a yi bincike a yi garan bawul akan wannan, sannan a iya sani shin na farko akwai ma tallafin da ake bada ko ko kalma ce kawai ta a kori kare daga bakin Kenya domin ba a so shi ma ya ci, ko kuma wanda ke koren yana so ya ci? To gaskiyar magana ɗan Najeriya ba su taba ganin wahalar tattalin arziki ba kamar wannan lokacin. Harkokin rashin tsaro da ya tabarware a ƙasar nan ya sa gaba ɗaya tarkokin tattalin arziki yayi wuya, da dala kuma tsadar ta ya sa duk wani kayan masarufi da wasu abubuwa da za a amfani da su a ko ina sun yi tsada. A lokacin da aka ce za a ƙara wannan kuɗin mai, kuma ka tuna kamin yanzu din ma so nawa ana ƙara kuɗin mai daga 2015 da ka hau zuwa yanzu, so nawa ana ƙara kuɗin mai? Da aka ƙara ɗin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, kuma waɗannan da ke baka shawarar ku ƙara kuɗin mai din, a kowane lokaci aka ƙara kuɗin mai suna ƙara harzuka talakawa akan ka. Saboda me? Kowa yaushe ana tuna waɗannan alƙawura da kai lokacin da kake yaƙi neman zaɓe, ana kwatantawa da menene a ƙasa, menene ake gani a ƙasa? To saboda haka abin da zan ce a nan shine ayi hatara, ayi hatara, ayi hatara. In ba a neman mu jama'a sanyayawa ba a matakin da ake yanzu, to kada ƙara musu wani abu da zai ƙara musu zafi.
To me haƙƙinsu?
‘Yan ƙasa suna da haƙƙi. Sashi na 33 har zuwa 44 na tsarin mulkin Najeriya ya ba ‘yan ƙasa matakai daban-daban na haƙƙi, suna da haƙƙi. ‘Yan ƙasa suna da dama, ƙungiyoyin gama kai za su iya zuwa su shigar da ƙara, su ce a kotu ta bada hurumin cewa an haramta ma gwamnati ta yi wannan ƙari domin demokradiyya don jama'a ake yi. Sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya ba kotu wannan hurumi, wannan dama na ta zama ita ce wadda take za ta rika jan linzami idan tafiya ta yi yawa, wadda take bangaren zartawa za su rika yi, wanda yake ba daidai da hurumin talakawa ba, domin gwamnatin gaba daya ana yin ta ne domin talakawa, domin su ne mafi rinjayen jama'ar Najeriya. A Najeriya cikin kashi 100, kashi 95 suna tagumi ne suna niya su, kashi 5 ne bisa 100 su ne suke mallaka duk dukiya da jin daɗin da ke tattare a Najeriya. To ya kamata a yi amfani da demokradiyyar nan, mafi rinjaye ya kamata su ji daɗi, ba su zama waɗanda suke tagumi ba.
To kafin miƙa wannan na'ura ga Alhaji Bashir Salisu na ƙungiyar Ipman, ina so in yi wa masu kallonmu da sauraronmu bayani cewa duk waɗannan tambayoyi da barista mai nasara Umar ya yi da wani a ma'aikatar man fetur ya amsa gayyatar mu,
yazo mai yuwa ya iya ba mu amsoshin wayannan tambayoyin tunda ba abu ne da zamu iya cewa dole sai shugaban kasa da kanshi yazo sannan ya ba mu amsoshi ba na jera kwanaki wajen bakwai ina tattaunawa da su ina nema koda wani jami'i nasu bai zo ba su turo wanda zai wakilce su a wannan zauri basu aiko ba saboda haka ba wani anan da yake wakiltar su a yau
jama'a assalamu alaikum matsayina na tsohon shugaba a NNPC na Kaduna kun gayyace ni amma kuma department na PAD jiya sun kira ni suka ce tunda zan zo duk wani abun da za a tattauna nan ina sane da shi kuma tambayoyin da mai nasara yayi insha Allah za mu bashi ansa
Okay to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni sunana Bashir Salisu Tahir ina wakiltar kungiyar dillalan mai fetur ta Nigeria especially northwest kuma mu yawanci mun fi karfi ga sarrafa mai a bangaren kasuwanci ita gwamnati tunda muka yi signing na bulk purchase agreement da ita duk inda ta ba mu kaya muna sayarwa da ƴan ƙasa a farashin da ta ba mu ko muna tana dora mana riban mu da yake kai to saboda haka yawanci mu ba mu da cewar kaya yayi tsada ko yayi ƙasa ko yayo tsakiyar wannan farashi da ta bayar mu kamar ɗan daukan amarya ne idan an ba mu za mu kawo mu sayar da talakawa mai inda farashi gwamnati ta ce mu sayar da shi abu na biyu akwai magana kudin dako wanda yanzu gwamnatin tarayya ta hade kamar DPR da Petroleum Equalization da PPRA waje daya har yanzu mu a matsayin maketoci gwamnati tana biyan mu kudin dako wanda muke dauko kaya daga kudancin kasar nan zuwa arewacin kasar nan ana biyan mu wannan kudi kuma abu na uku shine shi mai wato kasuwa ce wacce yawanci tunda yanzu gwamnati nan ake tafi da ita mun ce yawanci manna ba ma tace shi a kasar nan waje ake fitar da shi idan an tace a dawo da shi idan kuma aka dawo da shi yawanci cost na landing cost din da yake sauka a kasar nan zaka ga kudin yana tafiya da tsada to yawanci gwamnati ita kuma in ta siyo da tsadan tana rage wa talakawa wani price wani kudi a ciki wanda za a zo a siyar musu da araha to idan aka siyar da wannan zaka ga shine wannan ciko da ake ta yi tsakani wanda ita gwamnati take ta gani tana karkashe kudade da yawa wanda in muka duba mu a matsayin ƴan kasuwa mun ga wancan karan an sa wajen wata 9 zuwa 11 a wannan ciko da ake an kashe kudi aka kai wajen biliyan 800 da wani abu wanda da ya kai wata 12 ana magana wajen 1.6 trillion to amma mu ba mu da abin cewa tunda duk abin da aka kawo za mu sayo da ƴan kasa
wayannan bayanan da kai shine tallafin kenan da ake nufi
a mu tallafi da gwamnati ke ba mu shine na bangaren equalization shine duka da muka dauko na gwamnati za a biya mu kudin da kwanmu kuma har yanzu ana biya a gwamnatanci shine abin da zan fada a kai
to abara Suleiman dan zaki mu ji yadda kadin zai
to jama'a assalamu alaikum an ce da suya da dahuwa duk labarin wuta suke ji gashi shi ya ga wuta zahiri a game da maganan transportation ina ganin ni zan ce akwai keta ga gwamnatocin da suka gabata har na yanzu da yi alkawari za a sayi mai din nan da sauki mun yi wani bincike lokacin da ake sayo mai daga Venezuela lokacin nan man bai wuce naira 4 ba ko naira 5 a farashin can sannan za a ba jirgin ruwa da zai dauko zai yi sati 2 daga Venezuela zuwa Nigeria daga nan zai zo in ya zo baya iya zuwa wurin da zai sauke man nan sai ya tsaya a tsakiyar teku to nan ne in ma akwai subsidy nan ake murda subsidy domin waɗannan kananan jiragen ruwa da suke zuwa su dauko man nan su kawo inda ake juyewa abinda suke caji ya lunka abinda daga Venezuela zuwa Nigeria kudin yake mun yi magana akan wannan muka ba da shawaran cewa akwai wani abin da ake kira bayan ga road transportation akwai pipeline transportation wanda yake da ya kamata yana aiki a Nigeria to yanzu duk an like shi baya aiki wannan pipeline din nan shine da aka sauke waɗannan mai a Lagos ko kuma ko ina ne zai hura mai ne cikin minti 30 ya kai shi Borno ya kai shi nan Niger Kaduna da sauransu to sai aka toshe wannan domin a nema ma masu dauko man daga tsakiyar teku zuwa inda za su sauke to nan yake to su kuma independent marketer da kuma sauran transporters to nan kuma wannan kuma ana biyan akalla sama da 1400 da wani abu abinda zaka dauko daga Lagos zuwa Abuja ko kuma zuwa Maiduguri to in ka sayo mai da wannan farashi ka zo ka biya kudin wannan jirgin ruwa da zai sati biyu ka zo ka dauko wannan yar ciwaciwan da ake yi daga teku zuwa inda za a sauke kuma ka zo ka biya 1400 kudin 33,000 liter da zai akawo kaga waɗansu ake raya wanda yake ni na tabbata ba zan ka fara ba ina rantsuwa dukkan mutanen ne suke cinye subsidy na basu kai mutum 100 ba a Najeriya waɗanda suke cinye wannan abu su kai mutum 100 ba su suke wahalda manoma masu tafiye-tafiye ƴan kasuwa ƴan makaranta da sauransu don shi kamar misali a Najeriya man fetur jinin ƙasa ne duk wanda aka zuke jinin shi zai kobar duniya saboda haka duk irin da aka ara kudin man fetur ya shafi kowa kaya zai tashi dukkan abin da zai taso kuma ni abin da yake bani mamaki akwai wadanda ake biyan su kudi ana ake gidansu da AC ga motoci na alfarma su tayi su abin nan amma ba su da tabbacin ba su a maganan cewa idan baka da wadatar da sufuri a kasa ba mutanen ka suna cikin kangin bauta domin sai wannan ya tashi daga nan ya je nan sai wannan ya tashi daga nan ya je nan sannan kuma sai dan makaranta tashi daga gidansu zuwa makaranta to gaba daya sun kuma san irin waɗannan abubuwa kafin ai magana irin waɗannan a Afirka gaba daya ni ina daga cikin wanda muka zauna wajen wannan irin meeting South Africa su suka yi irin waɗannan taro kafin ma a ce za a janye subsidy kamar yadda barista ya fada an zauna da ƴan makaranta an zauna da ƴan kasuwa an zauna da manoma an zauna da kowa kowa ya ce to in an ƙara mai din nan koko in za a yi wannan abu game da sha'anin transport menene abin da zai shafe ka kai tsaye kowa ya koma ya rubuto kowa ya rubuto abin da zai rubuto ya kawo ga abin da zai gwamnati kuma ta ce ga abin da za ta yi to shine ake magana a duk Afirka in dai game da maganan transport policy ne akwai guda ɗaya wanda yafi kowanne kyau kuma shi ake amfani da shi shi yafi sauki babu mai kuka akai shine ake kiran shi Pretoria Transport Policy Pretoria Transport Policy din nan ya hada ga kowa da kowa duk in an ce za a kara kowa ya sani kuma ya san kuma za a neme shi member ne na wannan policy din da aka yi amma Najeriya kawai sai a wayi gari a ce an kara maka kudin mota sai a kara a tashi a ce maka kudin mai ya tashi sai a ce su biya taya ya tashi misali a 1985 ko ina ka zaga a Najeriya shiga mota a birane ne sule ɗaya ne kudin jarida kuma sule ɗaya ne to yau jarida suna sayarwa 200 kuma motar da ake sai da ita 6,000 yanzu miliyan 30 ake sai da ita sai na ga yadda za a yi ka hada yau aka maka 2,000 aka maka to ka hada miliyan 30 kuma a doka cewa akai duk motar da akai amfani da ita bayan shekara 4 to sai dai a maida ita wani abin ko ta dauki kaya ko kuma ai wani abu da ita to kaga nan akwai cutarwa saboda ana magana akan lafiya ne ana maganan safety duk motocin da suke yawo nan wukake ne a bude mutane ke shiga don haka in zaka duba shi cikin mota dama duniya ta yadda cewa babu abin da zai iya kashe mutum cikin mota amma duk da haka na aka ce shekara 4 mota ta shekara 4 a dakatar da ita to amma ni ban san abin da saura za su ce ba ban san wancan ciwaciwa daga Venezuela zuwa Najeriya daga Najeriya zuwa tsakiyar teku daga tsakiyar teku zuwa kuma masu daukan kaya ba ban san kila akwai masu kare wannan assalamu alaikum
jama'a assalamu alaikum nasara yayi bayani hikman tayi bayani nato tayi bayani kuma duk bayanan da suka yi akwai wasu da zan ce eh wasu kuma a'a na farko mu tun muna yara aka nuna mana yanda zamu rike gaskiya da amana a lokacin da muna rike tutan salama sadauna zai shigo bidda muna infant kakan mu makaman bidda da su waziri za a ba mu tuta muna salama salama mun dai ga suna sun rike gaskiya da amana shi yasa Allah ya sa suka yi excelling abubuwan da suke yau an average Nigeria macuci in muna zagin manya mu ma mu dubi kanmu na farko in 1998 na yi shutting down na Kaduna refinery a matsayina na shugaba na shutting down na depot na ce sai Abdulsalam ya zo lokacin shine lokacin Abacha ya rasu ai lokacin da muke running refineries importation da ake yi na mai ai ba yadda a ce muna consuming wajen ko 60 million liters na yau a Nigeria amma in ka duba more than half 50% na wannan mai din ana smuggling na shi akwai lokacin da Amida Ali ya fito shugaban custom ya ce su ba za su iya containing smuggling da kada ake yi ba NATO tana smuggling Hipman tana yi
mu zo mu faɗi gaskiya so saboda haka refineries din nan sai mun dawo da su yanda muke yi da 43 days muke yi in muka yi turnaround za mu yi 40 days all the units na refineries din nan daga water intake zuwa all the sections din kamar su area 1 2 3 inda ake producing na mai duka dai har zuwa shipping inda su suke loading zaka ga mun yi aikin nan 43 days in house engineers the technicians the artisans muke hada kai
da waɗannan jawabai na daya cikin manyan bakinmu kuma tsohon shugaban ma'aikatar man fetur ta Kaduna engineer Kailani Muhammad muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai makon gobe zamu ci gaba a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da daukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na Nasiru El Hikaya Benjamin Gowon Awwalu Salihu Halima Abdurrauf Shamsiya Hamza Aisha Mu'azu sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda ku huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Salisu Shehu Ashaka da Rayuwar Binni
yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na Rayuwar Binni muna tare da wani malami ne mai sana'ar sai da kifi to yau shine babban bakon namu da zamu zanta da shi to malam ko zaka gabatar da kanka
to ina gabatar da kaina gaskiya ga munan
menene sunanka
sunana Awwal Sani
to malam Awwal kai mutumin wani gari ne
ina Kebbi local gambe
kai mutumin
nan Kebbi amma kuma Gulumbe
to malam gashi nan naga kaman anan kana sana'ar sai da bushashen kifi ne haka ko to malam yanzu kaman a misali wannan yanzu wannan kifi haka wannan kaman ya kai nawa zaka siyar mu
shi kimanin
₦2000 ko nawa kaman nawa kake saida shi kake
₦2000
wannan shine gaskiyar sa wannan
eh haka kake
to wannan fa
wannan mun sai kimanin ₦2000
to na kasan nan fa
kuma ₦2000 sai ce ne da wannan
to amma yanzu a misali ina da kaman ₦2000 haka zan iya samun kifi bushashe a nan
su sai fa
ko ₦500 ma haka
kware su sai ana samu
to ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne
ai gaskiya ba dade ba saboda na zo nan dai ina laboranci yau da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka kai na ni ma ina da iyalai sai kawai ni tunani akai na kan su nin ne sana'a kifi yanzu shekara ta 2 na shiga ta 3
ka ce to da kana sana'a laboranci kaman wani sana'a kenan ta laboranci
wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tuwa to yau da gobe sai ni tunan ta ni ma kamata in bude noka san shi zan ci gaba ake nema to dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi
to menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku jihar Kebbi ka taho nan kake ka kama wannan sana'a
to ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance ni ne ma ba inda ba ya kai mutum da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi saboda can yi damu mu ne sana'a ta noma ba mu gwada kasuwanci a gida kawai muka hito muka zo don tare saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida
to baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta za ka fi samu ko kuma baka ganin kaman anan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka
wallahi kam da zan samu dama na yi son haka nan na san kuma gida neman kudin zauna gida to abun ba wani yadda za a yi mutum ya samu da ya kaso yanzu da Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo wani abinci dole ne sai ka hita ba ka zauna cikin yana ka ce lallai nan za ka nemi kudi ba da inda Allah ya kaddata ka je ka nema can za ka je to shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kudi
to malam shin kuwa ka yi karatun boko
gaskiya ban yi karatun boko ba
ba kai karatun boko ba sam
san mun dai karatun arabiya mun wance na addinin musulunci ne amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaki da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki
To menene yasa kuka saki?
To yanayin rigimomi na hidimomin duniya. Saboda mutum nan ga yana in baka da ƙarfi sai baka dama kai kasuwa ka kuma kai kasu. Ki ka dagi gaskiya. To siyasa dai kawai ka tun sai mu bahi ba mu da ƙarfin gura sai muka hakura muka dawo ga kasuwa kawai.
Ko kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa?
Gaskiya kifin nan yanzu zai kai kimanin 60,000.
Naira 60,000. To kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
To ciniki sa'a ne, wani lokaci za a samu ciniki 10,000, wani lokaci 15,000, wani lokaci za mu samu har 30,000 ma in Allah ya kawo kasa. To abin sa'a ne, an taba yi wani lokaci har 50,000. To abin ba ya kauce, wani lokaci ma 5,000 ma nake, wani lokaci kai 5,000 ma ba ni kai, amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura.
In ka duba birnin Abuja birni ne mai tsadar rayuwa, in ka duba bangaren sufuri da gidajen haya, kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni?
To nan gaskiya a nan nake zama a Ira-Ilabu, nan nake kasuwa ba nisa nake ga nan Mangal Plaza, in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa.
To a nan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi?
Ina alfarma ce kai mai kici mu ne samu wajen kwanta sai sai mu dawo wajen kasuwancin mu. Wannan ne alfarma ne ga security gidan mu ne fara sai mu dawo ne.
To kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali?
To zuwa ita ta ha kama ta gai mun ne jiba kimanin kwana 90 wata uku sai mu tafi gida sai mu dawo.
To yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali, kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi?
Wallahi haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu, mu ce da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran kananmu da ita muke yi haka ne muke tagar da za.
To na gode kwarai malam.
Masha Allah.
To a gaida malam Sale. Shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.